Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Da fatan mun sami ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu shoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabu abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana mun karkata shirin namu na musamman na ranar Juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 23 ga watan Afrilu na shekarar 2021 zamu magana ne akan matsayin mata a shari'ar musulunci.
Zara kin san mu mata ɗan gata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne
gaskiya ne Amina adan haka shirin namu ne yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani akan falalar kula da mata da karrama mata da kyautata mata dan haka sai a saurari shirin yau da gobe.
Malam Ahmed Muhammad Gombe mazaunin jihar Connecticut a nan Amurka ya amsa gayyatar mu inda zai mana bayani akan maudu'in mu na yau ba tare da bata lokaci ba. Malam gare ka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man talaqqa al-Qur'an min ladun hakimin alim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ومن تمسك بسنته إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا أخوة ماسو سوراري إنا من قيس وإيران تأدين المسلمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكاني يبو لكراري da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin salati da sallama su tabbata ga fiyayyen halitta annabir rahama Muhammad dan Abdullah da alayen shi da sahabban shi gaba daya da duk wanda suka bi bayan su da yake tutawa har zuwa ranar tashin kiyama. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa falala da mana ya ba mu tsawon rai da lafiya muka halarci wannan wata mai albarka watan Ramadan. Muna roƙo Allah subhanahu wataala da sunan shi mafiya kyau da sifofin shi mafiya kamala ya hada mu da dukkan alkhairi da albarka da gafara da rahma da ake samu a cikin wannan wata ya sanya mu cikin bayin shi waɗanda zai yanta daga wutan jahannama da rahman shi. Idan mutum yana karanta alkur'ani mai girma zai ga a wurare daban-daban a ayoyi daban-daban Allah yakan kira kanshi da suna Al-Alim Al-Hakim innahu Alimun Hakim wa huwa Al-Alimul Hakim. Allah ya kira kanshi da salon zance daban-daban da wannan sifofi guda biyu. Yana kiran kanshi da masani dangane da dukkan komai shine Al-Alim. Yana kuma kiran kanshi da Al-Hakim mai hikima gwani na gwanayi mai tsara al'amura yanda suka dace mai aji komai a muhallin shi duk abinda Allah yayi zaka ga haka abin ya dace a yi shi duk abinda ya aji zaka ga haka ya dace a aje wannan abun a wurin da Allah ya aje shi subhanahu wa ta'ala. Na daga cikin hikiman Allah ya halicci halittu waɗanda waɗansu mun san su kaɗan daga ciki mafi yawan halittun Allah babu wanda ya san su sai shi subhanahu wataala daga cikin halittun shi waɗanda muka sani ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma cikin suratul zariyat yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa min kulli shay'in dangane da dukkan komai khalaqana zawjayn Allah ce mun yi halitta jinsi biyu jinsin mace da kuma jinsin namiji Allah yayi halitta kala biyu akwai bangaren mata akwai bangaren maza wannan hikima ce ta Allah daga din daman shi ya tsara haka babu mai ce masa danme kamar yadda na faɗa duk abin da Allah yayi akwai hikima a cikin yin haka to dangane da halittar maza da mata mu dauki halittar maza da mata na mutane kar ka dauka cewa dan an halicci wance mace Allah baya son ta ne shi yasa ya kaskantar da ita in an halicci wani namiji Allah na son shi ne shi yasa Allah halicce shi namiji dan ya daukaka shi ba haka abun yake ba a cikin suratul hujurat Allah ya gaya mana subhanahu wataala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum a cikin dukkanin mutanen duniya gaba daya akramakum indallah wanda yafi kowa daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wataala sai ta atqakum wanda yafi wani takawa wanda yafi wani tsoron Allah ba waye mace waye namiji ba waye fari waye baki waye dogo waye gajere attaqakum Allah yace wanda yafi wani takawa wanda yafi wani tsoron Allah sannan halittun maza da mata duk halittu ne masu daraja Allah ya faɗa cikin suratu al-Isra yace wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah yace wa laqad karramna bani adam haqiqa mun karrama dan adam mun daraja shi mun girmama shi sai ce dan adam mace ne ko namiji kowanne daga cikin nau'in waɗannan halittu guda biyu Allah ya baka daraja ya bata daraja ya mutunta ka ya mutunta ta sannan kasantuwar kai mace a ke mace shi namiji ko kai namiji ita mace hakan ba yana nufin in kai aikin ibada in kai sallan azhar Allah baka lada 10 ita mace sai a bata lada 5 dan kawo sunan ta mace in kai azumi watan Ramadan aka baka lada 10 misali kawai sai ita a bata lada 5 saboda sunan ta Aisha ko Khadija kai sunan ka Abdullahi ko Abdurrahman ba haka abin yake ba Allah ya bayyana mana wannan karara cikin alqur'ani mai girma cikin suratul ahzab Allah ya lissafa suffofi na mutane na gari suffofi guda 10 tsakanin maza da mata yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati haka Allah dinga lissafa wa haraje kan na 10 wa dhakirina Allah katiran wa dhakirati sai ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima saboda karancin lokaci bazan karanto ayan gaba ɗaya ba amma Allah ne lissafa suffofi mutane na gari suffofi guda 10 goman nan kowanne akwai mace akwai namiji sai yace a'addallahu lahum maghfiratan duk wanda ya suffantu da ɗaya daga cikin suffofin nan ko wasu daga ciki ko gaba ɗayan su mace ne ko namiji Allah ya musu tanadin maghfiratan wani irin gafara wa ajran da wani irin lada azima mai girma nan Allah bai ce ba ladan namiji zai fi ladan mace yawa kawai dan shi namiji ne ita mace ce a duk wanda ya suffantu da ɗaya daga cikin suffofin nan sai Allah ya ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima kowa Allah zai bashi lada ne gurgudan aikin shi babu wanda zai ci wani samun lada sai wanda yafi karfin imani da ikhlasi da kuma kyautata aiki su waɗannan jinsu ainihin siffofi guda biyu na halitta mace da namiji kowanne yana bukatan kowanne Allah ya gaya mana cikin suratul baqara yace uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum sai ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna hunna libasul lakum su mata tufani a gare ku rufin asiri ne a gare ku ku maza wa antum libasul lahunna haka kuma maza sutura ne a ga mata rufin asiri ne ga mata mata sutura ne a gare mu mu ma sutura ne a gare su mata rufin asiri ne a wajen mu mu ma rufin asiri ne a wajen su wannan sai nuna cewa kowanne sashi yana bukatar dan uwan shi shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi cikin Musnad daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda wanda wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito haka Imam Tirmidhi haka Imam Ibn Majah Allah musu rahama Annabi rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace innaman nisa'u shaqa'iqur rijal lallai su mata shaqa'iqur rijal aika mun wani bangare ne na maza wato maza da mata wani abu ne kaman guda daya aka raba shi biyu dan Allah nuna irin kusancin da muke da shi a wajen halitta da kusancin da muke da shi wajen dokokin da shari'a ta shimfida akan mu duka biyu da yanda in kai aiki mai kyau zaka tafi aljanna Allah ya baka lada haka in kai mummunan aiki zaka tafi wuta Allah ya kiyaye haka ita ma mace idan ka kalli tarihin duniya zaka ga babu wani addini wanda ya karrama mace ya bata daraja irin addinin musulunci shi yasa jahiliya ne da maguzanci rena mata da wulakanta su da daukan su a matsayin waɗansu makaskanta a cikin halitta wasu halitta da ba su da daraja Allah ya halicci mace ne dan ya kaskantar da ita ya halicci namiji ne dan ya fi daraja shike da falala shi Allah ke so wannan fahimta ce ta maguzanci fahimta ce ta jahiliya shi yasa kafin zuwan musulunci mun sani mun ji a tarihi qur'ani ma ya ba mu labari hatta bunna yaya mata ake da ransu saboda ana bakin cikin an haife su Allah ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi aidan bi qutilat wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim a cikin suratu an-nahl wancan kuma cikin idhashamsu kuwirat to shi yasa dan musulunci ya taka wa wannan abun birki sai ya karrama mata ya ba su daraja shi yasa ma in ka kalli ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka kira mata da mata yan gatan Allah mata yan gatan manzon Allah mata yan gatan shari'ar musulunci ka dauki misali kamar haka Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Ibn Majah daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzala ce ma ala ibn tayyin aw thalathan aw ukhtayn aw thalathan hatta yabinna aw yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati ka hataini duk wanda ya dauki nauyin ƴaƴa mata guda biyu ya kula da su ko ɗan uwan shi mata guda biyu ya kula da su wajen ciyar da su tufatar da su tarbiyyar su ilimin su hatta ya binna har suka rabu da shi mai rabawa ta raba mutuwa kenan ko kuma suka yi aure sai ya ce ni da shi za mu kasance a gidan aljanna kamar haka Annabi nuna ƴaƴan yatsun shi guda biyu kaga wannan ba karamin falala bane ba a ce Allah ya baka ƴaƴa mata ko ya baka riƙon yan uwanka mata a gargashin ka
Ramadan, ya gawata mai falala ya da'u mana. Ramadan. kyautatawa ɗan uwana
a Ramadan
mu yi sadaka mu yi kyauta mu hano da farna
a Ramadan
mu yi juriya ɗan uwa da na filoli a Ramadan
ya ne marhaba da wata mai fadada Ramadan
ya rabbi dan ka salati gun sa shugaba Muhammadi wanda ka
Kamar sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma Malam Ahmad zai kammala wa'azin shi
kaga wannan ba karamin falala bane ba a ce Allah ya baka ƴaƴa mata ko ya baka riƙon yan uwanka mata a gargashin ka Allah ya haka ne dan yana so ka shiga aljanna shi sa wani hadisi na Imam Tabarani daga nan Aisha Allah kara mata yadda manzon Rama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace laysa ahadu min ummati ya'ulu thalatha banatin aw thalatha akhawatin fayuhsinu ilayhinna illa kunna lahu sitran minan nar yace babu wani ɗaya daga cikin al'ummata babu wani mutum ɗaya a cikin al'ummata da zai dauki nauyin kula da ƴaƴa mata guda uku ko ƴan uwan shi mata guda uku ya kyautata musu sakamakon da Allah zai bashi shine za su zamo mishi sutura daga wuta ranar gobe kiyama Allahu akbar sannan wani hadisi mai kama da wannan hadisin Anas ibn Malik wanda yazo cikin sahihu Muslim manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam yace man ala jariyatayn hatta tabluga jaa yawmal qiyamati ana wa huwa kahatayn yace duk wanda ya dauki nauyin kula da ƴaƴa mata guda biyu har suka girma suka balaga zai zuran tashin kiyama ne da shi kamar haka annabi nuna ƴaƴan ya san shi guda biyu ashe a baka ƴaƴa mata wannan ba karamin falala bane ba ba karamin alheri Allah ya maka ba shi sa Sheikh Abdul Azim bin Sheikh Abdullah bin Abdul Azim bin Bas rahmatullahi alai yake cewa ire-iren waɗannan hadisan suna nuna falala wajen kula da ƴaƴa mata da ƴan uwa mata da kyautata musu da ba su daraja da ba su tarbiyya da kula da su mutum yayi hakan ba dan komai ba sai dan kwaɗayin sakamako mai girma da shi kuma Allah zai mishi subhanahu wa ta'ala ita mace Allah ya mata gata ya sanya a kula da ita tun daga yarintanta har tsufanta shi yasa ita mace na daga cikin gatan da Allah ya mata sai zama in tana da aure misali to arzikinta dukiyanta nata ne ba naka bane kai miji kuma baka da iko da shi idan tana da miliyan 10 kai tana da 5,000 yanzu haƙƙin ciyarwa akan kai yake ba akan ta bane ba sai in ta ga dama ta fi sabilillahi amma wajibin na kanka zakka ma sai ta ga dama ta baka sai dai ka nemi alfarma a saka a cikin list hajiya a taimaka a sani a cikin list haka ya faru da Abdullahi bin Mas'ud da matan shi tana da kudi za ta bada zakka yace a bashi tace a kai baka ciki sai take kai kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ta bashi annabi bai ce ba kai dan me mijin naki a ina a lallaba ta arzikin ta ne dukiyan ta ne to kaga wannan daraja ne da musulunci ya ba wa mata da falala da suke da shi a cikin addinin musulunci shi sa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda wani sahabi ya tambaye annabi ya ce man haqqu bi husni sahabati wa yafi cancanta da in bashi kulawa waye haƙin shi fi girma a kaina wajen ihsani da kyautatawa da ladabi da biyayya annabi ya ce da mutumin nan ummuka mahaifiyarka ya sake ce da annabi sannan saiwa annabi ya ce mahaifiyarka ya sake ce wa annabi saiwa annabi yake mahaifiyarka sallallahu alaihi wasallam hasa uku sai akar wani hudu annabi yake da shi mahaifinka to kaga wannan na nuna falala na mahaifiya daraja da na ƴa mace take da shi Allah ba ta wani irin falala da kulawa na musamman da aka dora wa danta ne mata fiye da ma mahaifin shi sannan in ka dauki matan aure kuma alqur'ani a cikin suratul nisa'i Allah sai ce wa ashiruhun bil ma'ruf kuma amalance su mu'amala ta kyautatawa ku zauna da su da mutuntawa da kulawa wannan aya yana nuna mana yanda Allah yayi umarni na a mutunta mata a ba su daraja a kyautata musu a tausaya musu a musu rahama kar a wulakanta su kar a ci mutuncin su wa ashiruhun bil ma'ruf Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khairan Annabi yi wasiya da ku rike mata da alkhairi kuma amalanci mata da alkhairi da kyautatawa Annabi wasiya yake na a kyautatawa mata sannan wani hadisi mai ban kai hadisin da Jabir dan Abdullahi ya ruwaito wanda Imam Muslim ya kawo shi a cikin Kitabul Hajji a lokacin da Annabi zo Hajjatul Wada hajjin ban kwana a hudu ba da yi ranan Arfa hudu ban sannan shahararriya da ta zo cikin littafin hadisi wanda yayi wannan hudu ban a gaban sahabbai sama da mutum 100,000 inda kama Annabi yayi ban kwana da duniya kenan zai koma ga Allah subhanahu wataala akwai wanda bai taba ganin Annabi ba sai a wannan ranan kuma daga ranan bai kara ganin shi ba to a cikin wannan hudu ban Annabi ya ja hankalin maza na duniya gaba daya yace ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi واستحللت فروجهن بكلمة الله النبي فدا صلى الله عليه وسلم cikin wannan hadisi yace ittaqullaha fi nisa'i ku ji tsoron Allah dangane da sha'anin mata ku kiyaye dokokin Allah dangane da sha'anin mata ku ji tsoron Allah ku kyautata wa mata ku mutunta su ku musu ihsani ku tausaya musu kar ku ci mutuncin su kar ka wulakanta su ba wai su bayi bane ko sarakuna ba wai za ku zauna da su bane ku mu'amala da su irin mu'amalan sarki da bayin shi a'a ƴan uwan ku ne kannin ku ne ko ƴaƴan ku ne abokan ku ne abokan shawaran ku abokan rayuwan ku ba bayi ba ittaqullaha fin nisa'i haka Annabi ya fada ku ji tsoron Allah dangane da sha'anin mata fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi lalle cewa ku kun rike su ne bi amanatillahi da amanan Allah amana Allah ya baku ku rike amanan Allah hannu biyu kar ku ci kar ku lakanta amanan Allah kar ku ha'inci amanan Allah wastahalatu furujahunna bi kalimatillahi sannan Annabi ce kun halatta farjojin su da kalman Allah wacce ake wurin daura aure kalmomin da suka halatta maka ita a matsayin matanka to Annabi yace ya ku taron musulmai ya ku taron maza waɗanda suke gaban Annabi a lokacin da waɗanda za su ji wannan hadisin hattashin duniya Annabi yace ittaqullaha fi nisa'i ku ci tsoron Allah dangane da sha'anin mata kaga irin wannan hadisin akwai jin kunne akwai razani akwai gargadi mai girma daga Annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wajen yanda ya kamata a mu'amalanci mata banda duka banda cin mutunci kyautatawa da girmamawa da mutuntawa wannan shine alamu na imani shi sa Annabi ya fada cikin hadisi ingantacce yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli wanda yafi kowa alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kowa alkhairi dangane da iyalan shi annabi ya ce to ni na fi kowa alkhairi dangane da iyalaina shi sa baka da alkhairi in baka da alkhairi dangane da iyalanka baka da alkhairi in ka dauki mata matsayin kaskantattu abun wulakantawa bayan Allah ya ba su daraja Allah ya mutunta su ya ce a kula da su amana ne Allah ya ba mu na mutausiya musu shi sa wajibi ne mata ne na aure iyaye ne a kula da su a mutunta su a girmama su yayye ne kanne ne ƴaƴa ne a kula da su a ba su tarbiyya a ba su ilimi bawo mace ilimi kwaya daya da kyakkyawan tarbiyya kaman ka tarbiyantar da al'umma ne gaba daya lalacewa mace guda daya cikin al'umma kaman lalacewa al'umma ne gaba daya shi yasa dole in al'umma tana so tarbiyyar ta gyaru dole ta kula da tarbiyyar ƴaƴanta mata dole ta ba su ilimi duk al'umman da ta wulakanta mata ta dauke su a matsayin abun banza ba abin da za a mutunta ba to wannan al'umman zaka samu rashin alkhairi da albarka a cikin ta zaka samu fitsara da wargajewan tarbiyya da lalacewan tarbiyya da rashin albarka cikin wannan al'umma saboda haka ya'yan uwa masu saurare mu ainihin riki amanan da Allah ya ba mu hannu biyu mu roki kuma taimakon Allah dangane da sauke wannan amana haka nan su mata su sani maza abokan zaman su ne yayyen su ne shugabannin su ne haka Allah ya tsara su ma su mutunta su su girmama su su ba su daraja kar su bari ƙaryan duniya da iskan shedan da hudubar shedan ya hore musu kunne da sunan neman yanci yancin da ya ci karo da dokokin Allah da manzon shi ana neman yanci ne yanda ya dace da yardan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya mana albarka cikin gidajenmu ya albarkaci iyayenmu da yayyenmu da kannanmu da ƴaƴanmu Allah ya albarkaci rayuwarmu Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya amsa mana ibadunmu ya mana rahama duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
san jere shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu daka aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da take ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku saurari ai hutun ƙarshen mako lafiya kuma a sharuwa lafiya
Ramadan mai shayarwa in da larura ta aje